أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ولا كفن شو أتعرضكو أولا من قناة الهدي عشرين دبيو قوتا سفر نشكرا تدبو إيالة لديه قدودة ثلاثين لترى باهجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم بمكرم مكز ومدينة وندي زودي دي الشاي بيو قوتا نوامبا نشكرا تدبو بيدي الشابقين Alma ga mumin sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatirama shirin da kan ba ku dama da mu aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma hanyoyin aiko da sakonnin tambayoyin dai su ne 0800 555 4413 da kuma 0700 778 4442 da kuma sakon WhatsApp akan 0700 764 4455 ko kuma cikin adireshin email na fatirinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau mare muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo, babban malami a tsakiyar na gidan shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun damar da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Bismillah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايغة في أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مرؤك تنسلكي أتكي للتافنسا ميزلكي ينتي ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ce duk wanda yake kyawun aiki namiji ne ko mace alhali yana mumini tabbas hakika zamu raya shi kyakkyawar rayuwa sannan zamu sakanka musu ladansu da mafikin abinda suka kasance suna aikatawa wannan babu ko shakka alkawari ne daga Allah subhanahu wataala duk wani wanda yake kyawun aiki kyawun aiki shine aikin da yake ya dace da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawan aiki shine aikin da yake ya samo asali daga koyarwar Allah subhanahu wataala ya kuma samo asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya dace da abin da ake cewa shari'a sannan kuma wanda ya aikata aikin ya yi shi dan Allah wato abin da ake cewa ikhlasi waɗannan sharuɗa guda biyu dole ne sai sun kammala sai sun samu a cikin kowane aiki sannan wannan aiki yake al'amalus salih kyakkyawan aiki nagartacce karɓaɓɓe a gurin Allah duk wanda zai yi aiki irin wannan wato wanda ya haɗa waɗannan sharuɗa wato ya zama yana da asali a shari'a ko kuma sannan kuma ya kasance mai shi ya yi shi dan Allah wato ya yi shi da ikhlasi to Allah subhanahu wataala ce min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wato namiji ne ko mace ba wai sharaɗin samun wannan tagomashi ga maza ba ne kawai banda mata ko ga mata ne kawai banda maza ba wannan alkawari ubangiji subhanahu wataala ya yi shi ne ga namiji ya yi shi ne ga mace wa huwa mu'min alhalin yana mumini ko alhalin yana mumina wato mumini wanda ya imani da Allah ya imani da manzanninsa ya imani da littattafai ya imani da ranar lahira ya imani da mala'iku ya imani da manzanni ya imani da ranar lahira ya imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan shine mumini wanda yayin da ubangiji subhanahu wataala ya sifanta da sifofi na ɗaukaka yana da sunaye mafiya kyau ya tabbatarwa da Allah abinda ya tabbatarwa da kansa ya korewa Allah abinda ya korewa kansa ya yi imani da mala'iku ya yi imani da mala'iku cewa Allah subhanahu wataala ya halicci wata halitta da ake cewa mala'iku waɗanda mazauninsu ya kasance a sama ne waɗanda suna da ayyuka daban-daban da Allah subhanahu wataala ya raba musu da suna da kuma matsayi iri-iri a cikin a wajensa shugabansu ko babbansu shine mala'ika Jibrilu sannan sauran mala'iku sannan imani da littafan Allah imani da Allah subhanahu wataala ya saukar da littattafai da annabawansa cikin littattafan nan akwai waɗanda muka sani kamar Injila da Taura da Zabura akwai waɗanda ba mu san su ba amma dai mun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da su kuma ya imani da manzanni cewa Allah subhanahu wataala ya zaɓi wasu daga cikin bayinsa mutane ya aika su zuwa ga al'ummomi daban-daban waɗannan bayi nashi sun isar da wannan sako da Allah subhanahu wataala ya dora musu ko ya umarce su da su isar da shi ga al'ummomin su da karshen su kuma mafificin su mafi falala su shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya imani da ranar lahira cewa akwai wata rana da za ta zo ta karshe wanda dukkan wani mamaci zai kuma tashi Allah subhanahu wataala zai tara mutane na farko da na karshe da sauran halittu duka domin ya yi musu hisabi ya shigar da yan aljanna cikin aljanna ya isar da yan wuta a wuta mutum ya yi imani da wannan ranar tana nan tafi sannan mutum ya yi imani da kaddara abinda Allah subhanahu wataala yake kaddarawa cewa Allah subhanahu wataala ya san duk wani abin da yake faruwa da wanda zai faru da wanda ya taɓa faruwa a baya ubangiji subhanahu wataala ya rubuta wannan abubuwan duka a cikin lauhul mahfuz kuma wannan abin yana aukuwa tare da mashi'ar Allah subhanahu wataala shi yake halittar abin kuma da mashi'ar sa ne da yadda sa ne abin yake aukuwa mutum ya yi imani da wannan sauran abin da zai faru din mai daɗi ne kuma mara daɗi ne to wannan shine wa huwa mu'min alhali yana mu'mini wannan Allah subhanahu wataala yake masa alkawari cewa zai falanuhiyannahu hayatan tayyiba to Allah zai masa wato zai bashi kyakkyawar rayuwa a duniya zai saka masa kuma a lahira da mafikin abin da ya aikata a nan duniya wato a duniya zai bashi kyakkyawar rayuwa zai rayuwa mai kyau mai ma'ana mai matsayi mai daraja sannan kuma a lahira zai masa kyakkyawan sakamako na fiye da abin da ya aikata wato sakamakon da zai bashi ya ninninta abin da ya yi a nan duniya na kyawawan ayyuka hayatu tayyiba din da Allah ya faɗa cewa da daɗin rayuwa ko kyakkyawar rayuwa ta kunshi rayuwar da mutum zai samu hutu ta kowane bangare shi yasa cika ruwaitu daga Abdullahi dan Abbas da wasu da yawa daga cikin magabata sun fassara wannan da daɗin rayuwa da cewa Allah zai bashi arzikul halalu tayyib Allah zai bashi arziki na halal kuma mai daɗi wato ubangiji subhanahu wataala zai azurta shi a duniya kyakkyawan arziki na halal wanda yake kuma daɗa an karbo daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan rayuwar mai daɗi da cewa Allah zai bashi alkana wato zai bashi gamsuwa wato wadatar zuci gashi koda kaɗan Allah subhanahu wataala ya bashi zai ji kamar an bashi da yawa ba zai taɓa jin cewa yana da rashi ba koko abin da aka bashi ya yi kaɗan Ibn Abbas shi ma a ruwaito ya fassara ayar da hakan almajirinsa Ikrima hakan Wahab ibn Munabbih sun fassara alhayatu tayyiba da cewa ana nufin wato rayuwa ta wadatar zuci Ali ibn Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya fassara alhayatu tayyiba da sa'ada wato zai samu jin daɗi zai samu kwanciyar hankali zai samu zai zama wato zai rayu cikin sa'ida na duniya Alhasan Albasri da Mujahid da Qatada suna cewa wato zai samu ayyuka da za su kai shi ga aljanna kuma ita ce rayuwa wacce take babu wacce ta fi daɗi Dhahak yana fassara alhayatu tayyiba da cewa ana nufin arrizqul halal wal ibadatu fi dunya wato zai samu arziki na halal cinsa da shansa a duniya Allah zai bashi ta hanyar tunaci ta hanyar halal sannan kuma zai hore masa yin ibada a nan duniya Dhahak har ila yau yana cewa ana nufin al'amalu salih bi ta'ati wal inshirahi biha shi ne mutum ya yi aiki ta hanyar yi wa Allah biyayya kuma ya rika jin daɗi yayin da yake yin wannan ibada yake yin wannan da'a Ibn Kathir alayhi rahmatullah bayan ya ta waɗannan maganganu sai yake cewa magana ingantacciya shi ne Allah da ya ce hayatan tayyibatan wato za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi ta kunshi dukkan waɗannan abubuwa da waɗannan malamai suka faɗa ta kunshi arziki da halal da daɗa ta kunshi wadatar zuci ta kunshi sa'ada ta duniya ta kunshi ibada a duniya ta kunshi da'a ga Allah subhanahu wataala duk wannan suna ƙarƙashin hayatu tayyiba domin dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya bashi da daɗin rayuwa a nan duniya shi ne wanda yake bashi waɗannan abubuwa ya bashi hanyar samun su ta zama ta halalce ba ta haramun ba sannan ya sa masa wadatar zuci sannan ya kasance mutum ne mai ibada mai neman kusanci ga Allah subhanahu wataala wanda idan yana aikin da'a yana jin daɗi idan kyauta ya yi da dukiyarsa yana jin daɗi a ransa idan kalma mai daɗi ya gaya ma wani yana jin daɗi a zuciyarsa idan tashi ya cikin dare ya kiyamul laili yana jin daɗi a ransa to wannan shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi rayuwa da dada a nan duniya. Hadisi ya tabbata daga Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ata. Yace hakika wanda ya musulunta ya yi kauya ga Allah ya raba wuta. Kuma Allah ya azurta shi abin da zai ci ya sha, wato zai buya bukatunsa na yau da gobe. Sannan wa qana'ahu Allah bima ata, Allah ya sa masa wadata zuci ya ji ya wadatu daga abin da ya bashi. Wannan hadisi da cikin sa ya Muslim daga ruwayar Abdullah ibn Muqarrab ibn Yazid ibn Muqarrab da wannan lafazin da wannan ma'ana. Haka nan Imam Tirmidhi da Nasa'i su rawaito hadisi daga Fadala ibn Ubayd, yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa qad aflaha man hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bihi wa qani'a bihi. To yake cewa qad aflaha man hudiya ila al-islam, wanda aka shiryar da shi zuwa ga musulunci ya rabauta, ya samu babban rabo. Kuma rayuwarsa ta kasance rayuwa ce ta kafafu, wato ta wadatuwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, zai samu ci da shan sa shi ke mai kwanta. Sannan Ubangiji ya sa masa wato wadatar zuci, ya ziya wadatu da abin da yake da shi, baya da kwaɗayi, baya tunanin abin da ya fi abin da baya da shi ko bai same shi ba. Haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisi, Imam Ahmad shi ma ya fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yazlimu al-mu'mina hasanatan yu'ta biha fi dunya hatta idha afda ila al-akhirati lam takul lahu hasanatan yu'ta biha khaira. Allah ce baya zalintar mutum mu'mini, wato Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah baya zalintar mu'mini a nan duniya in yayi aiki na kwarai, yau tabiha fi dunya wa yusabu alayha fi al-akhirah. A nan duniya idan yayi aiki na kwarai za a bashi, wato Allah subhanahu wataala zai bashi, zai biya masa bukatar sa nan duniya, sannan kuma a yi masa kikkiawan sakamako a lahira. Wa amma al-kafir, kafiri kuwa fayuqihi hasanati fi dunya hatta idha afza ila al-akhirati lam takul lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Yace amma wanda yake kafiri, to a nan idan yayi wasu ayyuka na kwarai, wato yayi su kyawawan ayyuka kamar ya tausaya, ya ciyar da marayu, ko ya ciyar da gajiyayyu, ko ya zan yana da gaskiya, wani abu ne mai kyau da za a ce gashi ba musulmi ba amma kuma yana da su, to a nan Allah subhanahu wataala zai buɗa masa, zai yi ta masa kyauta, zai ta bashi abubuwa da yake na jin daɗi a nan duniya. To har sai lokacin da zai je lahira, lokacin zai zama bashi da wani kyakkyawan aiki da za a bashi wani alkhairi a kansa saboda shi, saboda wannan aiki, saboda abin da ya yi Allah subhanahu wataala ya biya shi tun daga nan duniya, ba shi da wani abin da zai je yana neman wani abu a gurin Allah da shi. Ga waɗannan hadisai abin da suke ƙara tabbatar mana shi ne alhayatu tayyiba ga mumini ta ce ta ƙunshi abin da Allah subhanahu wataala zai azurta shi da shi a nan duniya, ta ƙunshi kuma wato wadatar zuci da Allah subhanahu wataala zai ba shi, ta ƙunshi kuma wato arziki na halal da Ubangiji subhanahu wataala zai buɗa masa hanyar samu ta halal, ba hanyar samu ta haram ba. Sannan kuma wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sannan za mu tsakanka musu da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa. Ubangiji subhanahu wataala ya alkawarin zai tsakanka masa bi ahsani ma kanu ya'malun, da sakamakon da yafi aikin da yake. Saboda duk abin da ya yi Allah zai linka masa su, zai linka masa shi gida goma har zuwa gida 700, har zuwa ribi ninkin ba ninkin, ninkin ba iyaka. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha, lace duk wanda ya zo da kyakkyawan abu to yana da mafi, wato yana da mafi goma na wannan abun, wani zai rukunya masa. A hadisin Abdullahi ibn Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila 700 dhaifin ila adafin kafira, Allah zai rubanya masa shi zuwa 700 zuwa lubin ba iyaka. Saboda haka wannan shi ne mafi kyan sakamako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saka masa da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله كسامو دانشي
ضمن سمامي ما لا لا يستطر الكريم يجب متفرقوا أيو مدن سيوا تكي. السلام عليكم yace yaji wasu na cewa duk wanda yayi zina shi ma sai an yi da yarsa ko matarsa ko kanwarsa kuma gashi an ce wata rai bata daukar laifin wata idan haka ne to su menene laifin su
wannan hadisi ba hadisi ne mai kyau ba akwai hadisin da ake rawaitowa cewa duk wanda yayi zina sai an yi da zina da iyalansa shi ma hadisi ne bare kyau hadisi ne maudu'i a Ibn Najjar ya kawo shi ina ga hadisin Anas amma a cikin ruwayarsa akwai wani wanda yake wanda yake ce da shi Ishaq ibn Abi Najih al-Malaki wanda kazzab ne magariyaci akwai ruwaya da take cewa manzana zuniya walau bijidari baitihi wanda duk yayi zina sai an yi zina da nashi koda da bangon jan sarki shi ba hadisi ne maudu'i kanun su hadisai ne wadanda ba su inganta ba shi wani na farko wanda yake jaza'i da iyalansa akwai shi a cikin littafin Abu Nu'ay haka na Ibn Adi shi ma ya kawo shi hadisi ne wanda yake marar inganci shi ma wancan na biyu da na karanta shi kuma Ibn Najjar shi ya kashi daga Anas shi ba kuma hadisi ne wanda ba su tabbata ba saboda haka ba ma abu ne wanda ya tabbata ba bare har sai tunanin cewa wani rai baya ɗaukan wani rai da a ce wannan ya tabbata sosai a tunanin ya zahada tsakanin wannan aya da ka kawo da kuma su waɗannan hadisai to amma duk hadisai ne waɗanda ba masu inganci ba a da Suyuti ya kawo wani daga cikinsu a cikin littafinsa Aljanu Sarir amma hadisin ba shi da kyau shi kansa Suyuti ya ambace shi a cikin littafinsa zailul ahadith al-mawdu'a.
Zama take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ina da tambayoyi ne guda biyu take menene hukuncin lallube da gele kuma sannan lallube da gele shi ma ɗaya ne da sa hijabi
to an aka faɗi sifofin hijabi wanda su ne sifofi ne da musulunci ya ba wa hijabi wato jilbabin da mace ke rufe jikinta da shi ko sitar da mace za ta saka idan shi gelan ya cika wannan sharuɗa shikenan shi ma ya zama jilbabi daman ba wata kala ba ce ba wani suna ba ne na musamman abinda duk ake so dai mace ta rufe jikinta shi ne ta sa tufar da za ta rufe jikinta gaba ɗaya wato ba ta rufe wani ɓangare ba ta bar wani ɓangare abinda za ta bari a jikinta fuskarta da tafukan hannayenta da jigajiganta wannan su aka yadda su fito wato ta zama satiran lijami'i an ta kuna satira ne kuna hijab satir li jami'i jasadiha ya rufe dukkan jikinta ma adal wajhi wal kaffain wal qadamain al qadamain su kan su ana san hijab ta rufe su wato ta rufe su wannan asalla ne kawai za a ce ba dole ba amma a wajen fita ana so ta rufe hatta kafafuwanta tafin hannuka ne da fuska kawai ya zamana wannan haka sannan kuma an yi kuna fadfadan ya zamana ba mai kame jiki ba mai rike jiki ba ya zama yana da maluwa yadda ba zai bayyana siffar jikinta ba sannan an laye kone shafafa sai ya zama shara-sharo ya zama yana iya bayyana kirjinta yana iya bayyana jikinta ya zama yana da kauli in ta rufe to kruf ya rufu ba inda za a gani na jikinta wato ya zama mai faɗi wato mai yalwa sannan kuma kai ya zama shara-sharo sannan kuma kai ya zama min libasin kuffar ko kafiran sai zama shiga ce irin ta wanda ba musulmi ba kar ta sa sitirar da ta shiga waɗannan sharuɗa amma kuma sitirar musulmi ba ce don in an yi mata kallon farko za a yi mata kallon kama ba musulma ba saboda ta sa kayan da musulmi suke sawa ko kayan da wasu suke sawa ko a irin wanda mata suke sa a coci suna ibada da shi ce za ta hijira sai a zata ita ma a yar can ne so za ta sa kayan da suke daidai da kayan musulmi wanda suke kayan shafirai ba sannan na sharaɗi na gaba ya zama na ba ni ba su shuhura ba hatta sa kayan da suke na sha'in ba wato na shahara wanda in ta saka kowa zai ya ganta zai ganta daban wato ko da hijabin ne hatta saka wani hijabi da babu shi a cikin society ɗinta ta yadda idan mutane suka ganta ita binta da kallo ko ita yi haka ne da ta zama ita daban a ta sa wanda kowa shi ya fi amfani da shi ba zai ja hankalin masu abin nan ba to waɗannan su ne su ce strat da ake so mace ya amfani da idan gyalen da ta yi magana ya cika waɗannan sharuɗan zai hawa ne mata amma in bai cika wannan sharuɗan to ba shi bane hijabi ya zama yana da faɗi ya zama yana da kauri ba mai abin nan bai zama ya rufe jiki duka banda hannaye da tafin hannaye da fuska ya zama ba libasul shuhura ba ya zama kuma ba libasul kuffar ba ba na shahara wanda zai rika jawo hankali ba kuma na kafirai ba wanda suka keɓanta da shi wannan shine yauwa sannan na sharadi na shida shine wanda ba faɗa ba ya kasance ba kayan da maza suke sawa ba ka ta yi amfani da wani abin da namiji ne yake sashi shi ba ta fi babbar riga a yi watakila za ta iya biya waɗannan buƙatun to wannan shi ma haramun ne don Allah ya tsine wa macen da suke shiga irin ta maza ko matan da mazan da suke shiga irin ta mata idan ta suka haɗa waɗannan sharuɗa guda shida duk tattara da ta haɗa wannan sharuɗa guda shida to shi ne ta ce ake kira hijabi a harshenmu amma a harshen larabci ana kiran shi jilbabi hijabi shi ne ta zauna mace a gidanta ba tare da tana yawo nan da can ba shi ne hijabi a larabci jilbab kuma shi ne wanda take sawa a jikinta to amma mun fi kira suturan mace da suna hijabi to shi hijabin dai da ake magana da harshen hausa shi nake magana a kasu duk wanda duk wani sutura da ta cikin waɗannan sharuɗa shida to duk sunan da ma da za a kira ta da shi amma in dai ba ta cika wannan sharuɗa ba ko an ce da ita hijabin ko ba hijabi ba ce don akwai da yawa waɗanda za ka ga sun saka wasu suturu ko da ka ga ta matse jikinta wacce ta sa hijabi ba hijabi ta sa ba ko ta sa wasu kaya shara-shara wanda ana ganin abin da yake ciki shi ba hijabi kwalle ta da take ciki shi ma ba hijabi ba ne so hijabi dole sai ya zama ya cika waɗannan sharuɗa guda shida in har abin da duk ta sa ya cika wannan sharuɗa to duk sunan da aka ba shi ma wannan ba ya cutarwa
sai mai tambaya na gaba yake cewa menene hukuncin macen da take aikin haji da namijin biza
to zuwa aikin haji iri biyu ne wato shi namijin biza iri biyu ne akwai wanda za su zama an yi amfani da su kawai don a samu mata biza ta samu ta je haji amma za ta yi haji a cikin arufa al'amina za ta yi haji cikin mata 'yan uwanta waɗanda aka yi amince cewa za ta je ta dawo lafiya an yi amfani da wannan suna ne kawai don a samu mata biza wannan daban da kuma wacce za ta haɗu da wani namiji wanda ba nata ba a kan shi ne mijin biza ta tafi su yi haji tare ana suna fita tare su dawo tare suna yawo tare kamar yadda za ta yi da muharraminta kaga halin ya sha bamban ta farko ba za a ce hajjin ta ba ta yi ba ko ta aikata haramun ila iyaka malamai sun yi saɓari a kan matar da za ta yi hajji dole sai ta je da muharrami ko ba sai ta je da muharrami ba wasu suna ganin dole sai da muharraminta ko mijinta wasu kuma daga cikin malamai suna ganin idan har an samu arrufa a kamina wasu an same ta cikin daugawa ga waɗanda suke an aminci da su an yadda da su kamar a malikiya ana faɗar haka an yadda da su to wannan babu komai za ta iya yin hajji a tare da su kuma wani a rawaito shi daga wasu daga cikin magabata da yawa kamar Asa ibn Abi Rabah da sauransu saboda haka za ta iya yin hajji a cikin su to in ya zama an sharɗanta cewa sai an kawo fasfo ɗin wani namiji sannan a ba ta biza to kaga wannan da bambanci akan wacce za ta tafi da wani namiji shi ne mijin biza za su shiga mota tare su zauna a kujera tare su tafi gurin cin abinci tare babu shakka wannan haramun take yi ko da ta yi aikin hajjin an ce aikin hajjin ta ya yi to amma ta yi shi tare da sabon Allah
to sai wannan yake cewar malam shin ko hadisin nan da ke magana akan falalar tattaruwa a masallaci domin darasu ko tilawar alqur'ani shin falalar da aka ambata a wannan hadisin sai shafar waɗanda suka tattaru a masallacin domin karatun fiqh hadisi balaga tajwidi tarihi da dai sauransu daga Aminu Salisu Makka
hadisin ya kunshi dukkan waɗanda za su haɗu domin karanta wani abin da ya shafi addininsu ya shafi kyautata ibadarsu ya kunshi ya ce ya tuna kitabun Allah wa ya tadara sunahu tadara shi ne karanta abin da yake kunshe cikin littafin na fiqh ne ilimin muka da ya kunsa saboda haka wanda zai zauna yana karanta littafin fiqh ko suna karanta littafin fiqh babu shakka suna karanta littafin Allah ne domin shi ne madogara ta farko ta fikihu a musulunci wanda za su zauna suna karanta hadisi wanda suna karanta littafin Allah ne saboda suna karanta wani abin da shi ne bayanin littafin Allah kamar yadda aka sani suna karanta balaga ko suna karanta nahwu wanda sun yi nayin haka ne domin fahimtar littafin Allah da sunnar sallallahu alaihi wasallam shi ma su za su shiga ciki amma wanda za su yi ba dan wannan ba kawai dan su kawai su gwangwaje ko su san harshe kawai kaga wannan ba ce sun shiga ciki ba an sun shiga karanta shi da wannan tuna da wannan manufar cewa suna son su fahimci alqur'ani su fahimci abin da yazo da shi don haka suna fahimtar wata wasila wadda za ta taimaka musu wannan a fatan su shiga ciki amma wanda suke karanta fiqh da hadisi suna tabbas suna ciki ba ko shakka
wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam tambayar da ita ce ya matsayin sallah akan hanya inda zaka ga mutane suna tare hanyar suna sallah har sai sun idar sannan za a samu wurin wucewa ko daga Abdul Gumaja
asali shine ba a san ba kafa wani sahu alhalin akwai gurare a inda aka tanada domin sallah ba su cika ba idan harabar masallaci da akwai guri a gefen masallaci dama da hagu akwai guri babu hujja da zai sa ka tsaya kan titi ce sallah domin ka je an tayar da sallah kai kuma kana sauri ka karasa sallah yawanci wasu gurare sukan kashe titin ba wai dan babu gurin da su tsaya harabar masallaci ko daura da masallaci daman sa ko hagun sa ko bayan sa ba saboda kawai dai kar su raka don haka sai su yi kabbara akan titi amma da zaka duba cikin masallacin ko kure cikin harabar masallacin zaka ga akwai gurare da yawa to kaga wannan sallar su ma tana cikin hadari domin duk wanda ya yi sallah a wajen sahu tare da cewa sahu bai cika ba ya kafa nashi shi kadai to wani baya da sallah la salata li munfaridin khalfa as-saf illa fi as-saf sai ka shiga cikin sahu sannan kake da sallah to da haka akwai hadari ga haka idan sahun ne ya cika ya cika ya cika har ya bayi zuwa ga rufe wani bangare na titi kuma rufe titi ba ce sallar su ba ta yi ba sallar su ta yi illa iyaka dai in akwai yadda za a yi a samu wani fili wanda yake daura da masallacin a ƙara faɗa da masallacin domin masallatar samu inda su yi sallah ba tare da sun shiga cikin sahu abin da sun tsara titi ba to wannan yana da kyau sallar su ba a ce ba ta yi ba kuma ta yi kuma ba su yi laifi ba saboda sahu ne ya jawo har zuwa nan amma tsarewa hanya su kai domin suna gaggawa ko ba sa son su karasa masallaci ko wani abu kamar da haka to sallar su akwai alamar tambaya akan ta sannan kuma sun yi laifi domin sun tare hanyar wucewar wasu watakila a cikinsu akwai masu larura
to sai wanda yake cewa malam wace addu'a ce ta dace a yi wa mawaci wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga Maryam
annabi sallallahu alaihi wasallam cewa is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi Allah ya bashi ikon ansa tambayoyin da ya dace ku roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya koyar da mu Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kaga adam Allah subhanahu wataala ya koyar da waɗanda za su zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa suna roƙon Allah cewa ya ubangiji ka gafarta mana rabbana ighfir lana ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu ga wannan imani ga yin imani saboda kaga ashe abinda mamaci yake bukata ko yake fi bukata shine neman gafara to ubangiji a roƙi Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya abin addu'ar da ake wa mamaci yayin da ake masa sallah ita ma addu'a ce da ta kunshi nema masa gafara da nema masa rahama da nema masa gidan aljanna saboda ka wannan shine mafi abin da ya kamata a yi wa mamaci qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka ce Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni na karami haka ka nema masa rahamar ubangiji wannan shine babban abin da mamaci yake bukata
wani ya ce assalamu alaikum malam idan mutum yana saukar alqur'ani duk wata da yake sai rika yin azumi a ranar saukar shin yin hakan babu laifi ko da kuwa ranar ta kasance juma'a ce
to ya zo da wasu bid'a da ba a san ta ba a musulunci ba a ce in ka yi karanta alqur'ani ka zo sauka ka yi azumi ba kuma babu inda za ka karanto wannan a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin maganganun sahabbai so ka zo da wani abu sabu da ba a san shi ba kana karanta alqur'ani kuma kana azumin mukanka kana azumin litinin da alhamis kana azumin ايام البيض وانا ان شاء الله بشاو الشاب يركنا لازم من كرشان وتا شيني ايام السرار 28 ده 30 كان ادمت سو مثالي كاسا با ادمت سو ان كداشي ده انا ده اسمي سوكا شيكي نان وانا با وانا ابو ka dace ka zo ka za ka yi sauka kuma ranar litinin ne ga azumin ka za saukarka daga shi ke nurun alanur amma ka girdaji yin azumi da ƙin azumin sai ranar da za ka yi sauka to wannan ka zo da wani abu a addini wanda ba shi da asali man amila amalin laysa alayhi amruna fa huwa rad annabi ya ce duk wanda ya yi wani aiki ba mu muka sa shi ba to an watsa masa da aiki sai ka rasa ladan azumin ka kuma ka rasa ladan saukar kuma ka samu alhaki na ka zo da wani abu bid'a watakila kuma in wani ya gani ya kwaikwaye ka shikenan a sarkafa maka kai ma shi ma wasu laifinsa kai ta ɗaukar laifuffuka ya mutanen da suka ga wannan abu suka kwaikwaya saboda haka akwai shi ƙirƙirar bid'a yana da hatsari hatsari babba ce cikin ƙirƙirar bid'a domin in ka tuba ma ka daina matuƙar ba ka gaya mutane ka bar ranta daga wannan ba aka samu sun ci gaba da rayuwar wannan bid'ar da ka kirkira to fa kana cikin dukan alhaki har ranar da za a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan ka kili tare da wasu ayyuka da kai baka san su ba alhalin kuma kai kili kai ka sunnanta su man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyama da bai ce duk wanda ya sunnanta wata mummunar sunna wato ya kawo ya haifar da sabuwar hanya ta addini wanda ba ta da wani tushe a musulunci to yana da alhakinsa da alhakin duk wanda ya aiki da wannan har zuwa ranar kiyama saboda ka kanka dora kanka wani abu da Allah bai shar'anta maka ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta maka ba kuma maganar har ma kai ga yin azumi a cikin juma'a bayan hana saboda ka yi sauka wannan duk ba daidai ba ne amma yin azumi a ranar juma'a ta kadai sai dai a hada ta da yinin da yake gabanin ko wanda yake bayan ta wato ranar alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar
to sai ka ga ta gaba ke cewa waɗannan ranaku ne ma ba a san mutum ya yi azumi a cikin su
a cikin ranaku da ba a san mutum ya yi azumi a cikin su akwai ranar juma'a a ware shi ta kadai a yi azumi a cikin ta sai dai idan ya kasance za a hada da ranar da take gabanin ta ko ranar da take bayan ta ko ayi alhamis juma'a ko ayi juma'a asabar haka nan an hana azumi ranar da idi ranar idin azumi wato na buɗe baki ko kuma idi na layya shi ma haramun ne mutum ya yi azumi a cikin su wato ɗaya ga shawwal ko kuma ranar 10 ga watan zulhijja haramun ne mutum ya azurce su hakanan haramun ne ko kuma ba a halatta wa mutumin da yake tsayuwa arfa ba shi ma ya azumi wa alhajin da yake cikin arfa shi ma ba a yi dan masa ya yi azumi a wannan yan domin saboda ranar arfa ranar idin sa ce shi yawmu arafa wa yawmu nahar wa ayyamu tashrin iluna ala al-islam saboda ka idi ne ga shi wanda yake tsayuwa a cikin arfa ga shi ba zai azumi ba sai wasu malamai su kan kara ranar asabar idan aka keɓance ta wasu ba su ke kawai gaba da ranar asabar to amma dai mafi magana mafi inganci shi ne keɓance ranar asabar ɗin ta kare amma inda za a haɗa ta da ranar juma'a asabar to wani babu komai kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam
wannan ke cewa malamai idan mutum ya shiga masallaci bayan sallar la'asar shin zai yi tayyatul masjid
a wajen wasu malamai suna ganin tahiyatul masjid ana iya yin ko da an shiga cikin wani lokaci da aka hana yin nafila a cikin su kuma ita wannan tana cikin zawatul asbab wato kana yin wannan nafila ne saboda wani dalili ba an-naflul mutlaq bane ba nafila bace da kafire ta kawai haka nan kama ka sai to suna ganin babu laifi dan kai irin wannan nafila din in ka shiga masallaci ko da kuwa lokacin da kai hani ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan kin ku shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a biyu suka ce kaga anan ba a ware wanda zai shiga masallaci lokacin da aka hana yin nafila ba aka ce ban shi saboda haka ya umarin ya kunshi umumul awqat duk wasu lokuta ma za ka yi musu abin nan to akwai dai tattauna ta malamai da yawa akan wannan matsala, amma dai mafarko filin jaye insha Allah shine idan mutum ya shiga to zai rafi na raka'a biyu saboda wannan nafila ta shi tana da dalili.
Ne tambaya na gaba yace assalamu alaikum malam, dan Allah menene hukuncin wanda ya dauki kudin da ba nasa bane kuma yayi aikin alkhairi da su, shin yana da ladan wannan abin da yayi da ku? Dan yana da ladan to ya zama fahimci hadisin da yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib illa yaqbalu illa tayyiban, dan Allah mala yana neman karin bayani.
To maganar cewa ka dau kudin wani kai alheri da shi kana da ladan ai ba ta so ba, mutum baya yin tasarrufi wato ya jujjuya ko ya yi wani abu da dukiyar wani ba tare da izininsa ba, ba tare da yardarsa ba, in shi ya ba shi izini wannan babu komai, amma haka nan ba da izininsa ba, bai da wata wilaya akan wannan dukiya ya yi tasarrufi a cikinta, babu shakka wannan ba shi da lada sai alhaki, zai ɗauki zunubi ne ma ba wai lada ba, kuma wannan dukiyar da ya yi wani aiki da shi tana nan a zimmarsa, tana nan a wuyansa, wato dole ne ya mayar wa wannan mutum kudinsa ko dukiyarsa, misali ya je ya bayar sadaka su waɗanda ya ba su su ci hani a mariya, tunda ba su san ba dukiyar waye ba za su ɗaukata shi ce, saboda haka su nan sun ce ba su ci haramun ba, amma ya sani cewa wannan abin da ya yi laifi ya yi zunubi zai ɗauka da shi, sannan kuma wannan dukiya tana da wuyansa, dole ya mayar wa da mai abin kayansa. Idan ya kasance mutum ne ya yi sata ko ya cuci wani wata dukiya kuma ya zo bai san inda zai samu wannan mutum ba, ba inda zai gan shi, to wannan min babu takhallus min malil haram, dan ya kubuta kansa daga cin dukiyar haram, to wannan shi ne aka ce ya bayar sadaka, ya bayar sadaka dan shi ya kubuta da kansa, ba magana ce ta ya dau kayan wani bai sani ba yayi sadaka, a'a yanzu nan ya kayan wani ya samu kayan wani ta hanyar haramun, to ya kubutar da kansa shi to ya ba mu wasu, fatan Allah subhanahu wataala ya ba wancan ladan, in kuma wancan ya bayyana daga bayan ban shi to wajibi ne ya mayar masa da wannan duki, tana nan a zimmarsa har sai idan bai ga wancan ba, amma da zarar ya gan shi to zai ɗauki wannan duki ya mayar masa.
Da sai tsamini tsiro ya ke tsamalan ya aiki ba da zakar kayan gona na hatsi, za a biyo wa mutum ɗaya ne ko kuwa raba mutane daban-daban za a yi?
To ya danganta da yawan abu, idan ka wani ɗan kaɗan ake ganin cewa za ka ce za a kashacala shi to zai zama na bai yi wani amfani sosai ba, ana yi ba mutum ɗaya, in kuma ya zama na yana ɗan dama aka ga ya kamata a rarraba saboda kowa ya ɗan samu, hikima sai a raba, saboda ya danganta da amfanin gonar, amma ba a ƙayyade cewa sai an ba wa mutum da yawa ko sai an ba ko dole a ba mutum ɗaya ba, ya danganta da irin abin da aka samu kuma da buƙatar da ake ita da masu waɗanda ake buƙatar taimakawa da
su. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, jaririn da mahaifiyarsa ta rasu a lokacin haihuwarsa, shin su waye suke da alhakin shayar da shi a matsalanci, dangin mahaifiyarsa ko kuwa dangin mahaifinsa?
To yana hannun ubansa ne, sai kuma ubansa shi zai yanke hukunci waye zai rike masa shi ya shayar da shi, in danginsa ya gani zai ba wasu shayar da shi ya ba su, in matansa ya gani ko matarsa kishiyar ita mace zai bar wata shayar da shi yana iya ba ta, idan dangin uwa zai ba su shayar da shi, wannan ne shi yake da zaɓin wa zai ba wa, sawa'un zai ba su shayar da shi kyauta ne ko ko zai biya su, yadda abin yana hannunsa ne shi uba.
To sai shi kuma ne ke cewa malam, mutumin da aka ba shi ajiyar dukiya sai ya amfani da wani bangare na kudin ba tare da sanin mai kudin ba, daga baya sai ya samu ya mayar da kudin ba tare da mai kudin ya sani ba, shi menene matsayin aikata hakan a musulunci, shin dole ne sai ya sanarwa da mai wannan kudin?
Tabbas da ba naka ba aka baka ajiyar su to bai halitta ka juya su ba, kai wani abu da su da dukiyar nan ba tare da izinin mai kudin ba, idan kai haka to kamar kai kwace ne, hukuncin ka hukunci wanda ya kwace ne ya kwace kudin wani ya je yana yin wani abu da shi, to in mutum ya samu riba kuma akan wannan dukiyar kamar yadda muka ce malamai sun fasu gida biyu a gurin Hanabila da wasu daga cikin mamalikiya suna ganin bai halatta ya ci ribar ba, dole ya mayar wa mai kudin asalin uwar kudin ribar ya so su yi sulhu ya ba shi rabi ne ya rike rabi ko kuma ya ce kayansa zai karbe gaba daya wannan dai wasulhu kai sulhu da shi yafi su yi sulhu akan wani abin da zai ba shi a wasu daga cikin malamai kamar Malikiya da Shafi'iyya suna ganin zai iya cin ribar sunna ribar saboda shi yake da zaman da kuɗi inda kuɗin za su samu wata matsala to dole ya biya sun jira da zaman alkharaj bil zaman jira da zaman to yana da wato yana iya cin amfanin ribar wasu daga cikin malamai irin cikin malaman Shafi'iyya ne suna sharɗanta cewa ribar ba za ta zama halal gare shi ba sai ya maida uwar kuɗin wato da zai rike kuɗin uwar kuɗin tare da shi to bai halatta ya ci ribar ba sai idan ya mayarwa mai kuɗin uwar kuɗin sannan ribar take zama halal gare shi ala ayi halin dai wannan su sun yadda cewa yana iya cin ribar sabanin malamai na farko waɗanda su suna ganin dole ya mayar wasa da riba ala ayi halin abin da yake ba daidai ba ya yi tasarrufi da dukiyar da ba ta shi ba a tare da sanin mai ita ba
sai Aliyu dan Hausa Gwammaja ya ce menene hukuncin bin sallah a gaban liman shin hakan ya yi daidai
bin sallah a gaban liman ba daidai ba ne bayan liman shi ne gurin da ake bin sa ko hagun abin da damansa in daman ta cika hagunsa amma abi gabansa wannan ya sabawa abin da aka sanya limanci shi liman a gaba yake shi yasa ake ce masa al-imam da annan fitama shi ne a gaba shi ne jagora to in ka shiga gabansa ka zama ka wuce gabansa kenan ba kai ne kuma sannan abin da aka sani na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai sallah to sabban sa bayan sa suke ba a gabansa ba haka wannan bin sa ga liman ya la abin nan mamu ya shige gaban liman ya saba wa abin da aka sani na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai suna karhanta wasu kuma suna cewa in yayi haka sallar sa ta bace kuma wannan dalilin yana da wajihi sosai a shari'ance domin wani abu ne wata sura ce ta sallah wacce bata zo ba a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mutum ya bi sallah daga gaban wato gaban liman haka amma idan ya kasance babu guri a gaban bayan liman babu guri a hagu a daman liman babu guri a hagun liman ba wuri a saman liman ba wuri a ƙasa idan guri ne wanda yake underground ya zama na babu ko idan da ya rage za a yi sahu sai gaban liman sai a kai sahu a nan bisa larura babu komai
to sai wannan baiwar Allah take cewa malam menene gaskiyar cewa babu hadisin da ya ce kar a kwana da janaba domin mai gidansa ya kan ci yin wanka idan ta buƙace shi ya yi cikin dare sai ce ai babu hadisin da ya ce kar a kwana da janaba
abinda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim shine aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wanka wani lokaci kafin ya kwanta wani lokaci kuma yakan kwanta da janaba idan ya alwala saboda ka in mutum zaman ɗaya ne ko da ya wanka ko ya yi alwala kafin ya kwanta za ka ba dole ne sai ya yi wanka a cikin nan ba yana iya kwantawa amma da sharaɗin ya yi wanka wasu ana son ya alwala kai ya yi alwala kafin ya kwanta lokacin da sayyidina abu nan umar ne ko abu musa al-ash'ari ne ke tambaya umar game da wannan kuma yake gaya masa ga yadda abin yake ke cikin gungun da Allah da ya sanya akwai sai a cikin wannan a Aisha ce radiyallahu anha da take faɗa ke da Abu Musa al-Ash'ari yake cewa to mun gode Allah ke san akwai yalwa ba matsawa a ciki ko da ka mai janaba yana iya yin wanka in kuma zai wanka ba to yana da kyau ya alwala kafin ya kwanta
to sai wannan take cewa dan Allah mallam idan aka saki mace lokacin tana cikin jini to jini shi za ta dade yi ta gama idda ko kuwa lalle sai ta yi uku
wannan da aka sake ta a ciki ba za ta lissafa da shi ba sai ba a san ai a saki mace tana haila ba ta yi tsarki ba saboda an kara mata kwanakin iddinta ba za ta lissafa da wannan ba haka in ta tashi za ta yi lissafi ne da na gaba sai ta yi uku
sai wannan ita kuma take cewa assalamu alaikum da Allah dalibai matan masu aqidar sunna za su iya karanta law bankin da kuma wato an finance a manyan makarantu da sauran fannoni na ilimin zamani daga daliban markazi ibnu taymiya tida
karanta za su karanta menene da menene ta ce
lo da kuma banking and finance.
To yawanci akwai ilimin mukin da suka fi dacewa da ya mace ta yi wadda za su taimaki kan titi taimaki al'umma sama da ta yi wasu ilimin muka waɗanda wajen aiki da su za a ci samun matsala. Mace a aikin banki an sani akwai matsala a yanzu a halin da ake ciki mace ta yi aikin banki. Haka nan aikin law shi kansa a gara law ma da sauki-sauki akan batun banki. Menene ɗaya?
Sai duk ɗaya ne da bankin da finance.
Harkar lissafi wani da sauki in lissafi ne wannan za ta yi harkar kasuwanci ta sanya za ta abin nan. Almuhim dai ilimin da zai amfani da amfani al'umma shi ya kamata ta yi ba wanda za ta shiga cikin wani wata matsala ba yayin da ta ce za ta shiga da shi.
To sai wannan yake cewa malam menene hukuncin musulmin da ya ci naman kare ba da sanarsa ba?
To ko mai ma mutum ya yi ba da sanarsa ba ai ba a kama shi da shi ba naman kare ba ko naman me ya ci da bai sani ba.
To ne ya ce assalamu alaikum malam idan mutum yana bin limamin da baya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya to zai iya yi ko da tsakanin sallamarsa da saliman za ta tsayi?
To ban sani ya kai san baya yi shi ya ce masa baya yi ko kuwa a ganin yadda su yake sallama da wuri ba ka yanke masa hukuncin cewa baya yi sai dai shi ya ce maka fa ni ba na salati in kuma baya yi ɗan ƙoƙari a sashi ya rika yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce a yi ya ji wani mutum ya yi sallah a ciki ya yi addu'a bai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ajila haza wannan ya yi gaggawa ya ce kamata ya gode wa Allah da yabe shi shi ne attahiyyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah zuwa karshe wannan yaban Allah ne da kirari sannan sun mai salli alayya sannan ya min salati shi ne wa annabi salati sun mai da obin ba'adu bi masha sannan daga baya ya roƙi abin da yake so wannan shi ne abin da ake so ga mai sallah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi hadisin Ka'b ibn Ujrah hadisin Ka'b ibn Ujrah da ke cewa Rasulullah mun san yadda za mu yi maka sallama amma ba sai da mu yi maka salati a sallah ba haka ga suna yin salati a sallah shi yasa wasu da cikin malamai suka wajabta shi suka wajabta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah to ko da kai baka taɓa kan wajabci ba kai ma dai ka san cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati abu ne mai kyau matuƙa gaske ba za ka shi limamin din sai a sa shi ya rike sai a sashi ya rika yin salati din ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba daidai bane liman ya yi sallama ka ki yin sallama ka zauna kana yin naka wani abu ko kana wa salati ko kana addu'a sai taka bayan liman ya riga ya yi sallama in liman ya riga ya yi sallama shi kenan idan inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an sa liman idan ai koyi da shi don haka duk abin da liman ya yi kai ma za ka biyo bayan shi kai wannan abu ba ka yayi sallama kai ka ki sallama to ya nuna ba abin shi kake ba kai ba zaman ka kake kenan wannan taurin kai ne da rashin biyayya ga liman ana son kai zama mai biyayya ga liman shine da yu'tan ma bihi dan kai bi shi ai koyi da shi saboda ka ba daidai bane wasu za ka ga liman yayi sallama su share wasu sakanni ko wasu ko wani minti daya wai shi bai gaba addu'o'in sa ba wannan ba sharadi bane shi yasa ya ce fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farka'u fa udna li ta'kid kano da zarar ya yi kabbara kuma ku yi da zarar ya yi ruku'u kuma ku yi da zarar ya yi sujjada kuma ku yi haka ake so su duka sauran ayyukan su ma su zo haka in ya tashi ya miƙe tsaye kai ma ka miƙe tsaye kada ya miƙe tsaye kai ka miƙe tsaye ko yana zaune ya yi tahiyya ya gama ya miƙe tsaye kai ka zauna ka ce kai baka gama taka ba so ba daidai ba ne ka ce za ka yi taka har ka yi tunanin wai in ya yi tsawo ko bai tsawo ba.
Wani ce assalamu alaikum malam tambayar ka ita ce me yasa ake bambanta sallar jana'iza da sallar farilla idan mutum ya alwala sallar jana'iza sai a ce sai ya sake alwala sannan zai yi sallar farilla.
Ban san waye ya ce ba cewa sai a ce ban san waye ya ce sai an san alwala da alwala ce in ka alwala dai da ake so ita ake yin sallah da ita farilla ita ake yin sallar nafila da ita ake sallar jana'iza da ita idan ka san sallar alwala da kai da kai sallar nafila idan ka yi sallar ka sallar farilla da ita kai alwala ka shiga masallaci dan ka yi nafilu lokacin sallah ya kuma ka miƙe tsaye ka sallar da kai to haka nan sallar jana'iza ita ma kai alwala za ka yi sallar jana'iza da ita in ka gama sallar farilla aka zo za a yi sallar jana'iza ba za a sake wata alwala sallar jana'iza ba sai wannan alwala ita za a yi ta so ban san waye yace maka sai an sake wata alwala da babba za a yi sallar farilla bayan ita jana'iza.
sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallan wacce addu'a ya kamata yi idan yana cikin farin ciki.
Da godewa Allah abinda Allah subhanahu wataala ya bashi ya masa godiya akan wannan abin da ya bashi sannan kuma ya kokari ya yi aikin da zai samu yarda Allah da wannan abin da ya ce ya bashi in shugabanci in mulki ya bashi ya kokari ya yi aikin da zai nemi yarda Allah da wannan abin shine abin da yake a kansa.
Sai shi kuma wanda yake cewa mallan mutum zai iya yafe gadon tun kafin mahaifinsa ya rasu.
To ce din magana ce wannan. To yana jiran mahaifinsa ya rasu kenan ko kuma yadda Bahaushe ya ce wa san gawo fari sai wa ga muka cewa kai sai zai rusa ya bakka. Tana yiwa daga lokacin da ka fita ba za ka sake dawowa ba wani abu ya faɗi mutum ko ya shiga wannan abin nan kuma haka kawai Allah ya sauka masa da mutuwa. Ko kuma abinda ba naka ba shi za ka ci kaya fi. Kana ya fi abinda ya zama naka ne kai yanzu bai ma mutu din ba bare har ka ci gadon nashi kuma wa ya ce maka zai mutu ya bar dukiyar ma kuma in ya bar dukiyar ma ta yiwu ya zama na kai baka duniyar ma lokacin da ya mutu din ka riga shi mutuwa. So wannan shirme ne har ka tambaya kan zai ci ni ba ma sai aka yi ba goje ta ba.
Mallam Allah ya sa ka alkhairi makar wa zikirka da wannan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar waya 0800-555-4443 ko kuma 0700-778-442 sai kuma saƙon WhatsApp akan 0700-360-4145 ko kuma cikin adireshin imel na fatirin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatirin rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu a daktawar Sheikh Muhammad Kano Mari Jilemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai Mustapha bin Adam tare da Bashir Jirgin Gogo ɗan da ke fitar da sautin akan na'ura ana fitar da sautin da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mustapha.